Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karo muna mintoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalo da kuma niya murya arewa ko kuma VOA Africa zango 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari assalamu alaikum, yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Daula Salim muke farin cikin jin rigamar shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji abin da ƙwararru ke faɗa dangane da batun samun guraben ƙaro karatu ga 'yan Najeriya a ƙasashen waje. Maryam Dauda za ta gabatar da shirin kallabi. Kamar yadda muka saba, Daula ta shigo da sharhin jaridun Amurka. Sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke bayyanawa ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da hantsi. Yanzu ma Daula Salim ce ke karanto labarin duniya. Jiya Alhamis, shugaban kasar Amurka Donald Trump da na Faransa Emmanuel Macron sun halarci wani bikin karramawa a wata makabartar sojojin Amurka a yankin Normandy domin cika shekaru 75 da kawo ƙarshen yakin duniya na biyu da ake kira D-Day. Daga bisani kuma sun gudanar da wani taro tsakanin ƙasashen biyu a birnin China. Ana ci gaba da bukukuwan wannan rana a sauran wasu makabartun da wuraren tarihi a fadin duniya, yayin da Amurka, Faransa da Burtaniya da kuma Kanada da sauran kawayen ƙasashen ke bikin tunawa da mazanjiyan. Kusan sojojin Amurka 2,500 ne suka mutu a rana guda, ranar 6 ga watan Yuni shekarar 1944, lokacin da dakarun haɗaka suka afkawa sojojin Nazi waɗanda suka mamaye Faransa. An ƙiyasta bakin ɗaya sojojin haɗaka da suka rasa rayukansu sun kai 10,000. A jiya Alhamis, Amurka da Mexico sun koma teburin tattaunawa da burin cimma yarjejeniyar yadda za su shawo kan matsalar kwararar bakin haure da suke shiga Amurka ta Mexico. Shugaba Donald Trump ya faɗi jiya Alhamis daga Turai cewa har yanzu yana nan kan bakansa na laftawa ƙasar Mexico haraji kashi 5 a ranar Litinin mai zuwa. Ya ce, akwai wani abu mai ban mamaki da zai iya faruwa. Mun faɗa wa Mexico cewa harajin zai hau kansu, kuma da gaske nake. Kuma mutane da yawa ciki har da sanatoci ba su san abin da suke magana a kai ba idan ana magana haraji. A ranar Laraba, jami'an ƙasar Mexico sun tare wata babbar mota ɗauke da bakin haure da suka fito daga tsakiyar nahiyar kudancin Amurka. Bayan da suka fita Mexico da zimmar shiga Amurka, jami'an Mexico na iya bakin ƙoƙarinsu wajen hana bakin haure shiga Amurka domin kaucewa barazanar Trump na saka haraji kan bakin hauren. Amma duk da haka, Trump na buƙatar ƙasar Mexico ta ƙara tsaurara matakan hana baƙin haure da suke shiga Amurka ta ƙasarta. Yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke halartar bikin cika shekaru 75 da kawo ƙarshen yakin duniya na biyu da ake kira D-Day, a jiya Alhamis ya samu lokacin caccakar wasu abokan hamayyarsa, mai bincike na musamman Robert Mueller da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi kan rawar da suka taka a bincikensa da aka yi. A wata hirarsa da tashar talabijin ɗin Fox News da ya yi, ya ce Mueller ya kunyata kansa ne bayan da ya fito ya yi jawabinsa na farko kan binciken da ya kwashe watanni 22 yana yi don gano ko ƙasar Rasha ta yi shishige a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016 da kuma ko Trump a matsayinsa na shugaban ƙasa ya yi katsalandan a binciken da ake yi a kansa. Yayin da ake sukar kamfanin sadarwa na ƙasar China a faɗin duniya, kamfanin Huawei ya sake shigar da kansa makon da ya gabata lokacin da ya rattaba hannu kan wata yarjejeniya da ƙungiyar tarayyar Afirka domin haɗin gwiwa kan samar da fasahohin zamani a nahiyar Afirka. Thomas Kwesi Kotei, da ke zama mataimakin shugaban ƙungiyar tarayyar Turai, da Philip Wang, mataimakin shugaban kamfanin Huawei a arewacin nahiyar Afirka, sun amince da yarjejeniyar aiki tare a headquarter AU a birnin Addis Ababa makon da ya gabata. Yarjejeniyar da ta nuna haɗin kai ga kamfanin Huawei lokacin da yake fuskantar matsala a tarihin kamfanin.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Bayan zaben wakilin Najeriya a Majalisar Dinkin Duniya, Farfesa Tijjani Muhammad Bande a matsayin shugaban zauren majalisar na 74, masana harkokin siyasa da dangantaka ta ƙasa da ƙasa suna ci gaba da yin sharhi akan wannan zaɓe da kuma tasirinsa ga Najeriya. Wakilinmu Babangida Jibril ya yi hira da masanin tarihin siyasar duniya na gidan Arewa da ke ƙarƙashin Jami'ar Ahmadu Bello, Dr. Sha'ibu Anchao, inda yake cewa
zaben Profesa Bande ya kasance shugaban jama'atan majalisar ɗinkin duniya ba ƙaramin cin nasara ba ne, musamman ga ƙasar mu Najeriya da kuma ƙasar Afirka. Bayan shekara biyu da aka zaɓi Hajiya Amina Muhammad, wanda ta kasance mataimakiya na sakataren majalisar ɗinkin duniya, to gashi bayan shekara biyu kuma an ƙara zaɓen wannan Najeriya ɗin, wani gwarzo ya ƙare kujerar shugaban jama'atan majalisar ɗinkin duniya. Wannan ba ƙaramin cin nasara ba ne, musamman kaga ya nuna cewa martaban Najeriya da kimanta ya fara dawowa idanun duniya, domin har ta kai matsayin yanzu a cikin shekara biyu an ba Najeriya dama da kanta ta taka rawa a majalisar ɗinkin duniya a waɗannan manyan mukamai guda biyu. Sannan kuma ya nuna ainihin rawan da muke takawa wajen cimma dukkan kudurori ta majalisar ɗinkin duniya. Ko da yake a baya mun taɓa samun an samu 'yan Afirka guda biyu wanda suka kasance sun jagoranci sakataren majalisar ɗinkin duniya. Akwai Butrus Ghali na ƙasar Masar, akwai kuma Kofi Annan na ƙasar Ghana. Ba a taɓa samun ɗan Najeriya da ya kasance ya zama sakataren majalisar ɗinkin duniya ba. Amma wannan ya nuna mana alamar cewa nan gaba kaɗan za a yi samun ɗan Najeriya wanda zai kasance ya ɗare kujerar majalisar ɗinkin duniya.
To, ko menene fatan ɗan Najeriya game da wannan mukami na shugabancin majalisar ɗinkin duniya da ɗan Najeriya ya samu?
Muna fata a zaman shi a wannan kujera zai kokari ya kawo manufofi da ka'ido da waɗansu abubuwa da faru wanda zai ƙara inganta dukkan harkokin rayuwa na ƙasashen Afirka da kuma ƙasar Najeriya wanda ita ce ne mahaifarsa. Domin za ka ce wani akwai kudurori da yawan gaske wanda ya kamata a ce an ɗauka domin samar da zaman lafiya da kawo ƙarshen dukkan yaƙe-yaƙe da tashin hankali da ake a duk ƙasashen Afirka. Sannan kuma muna fata magana ta yi da ake fama wasu ƙasashen Afirka da ke fama da yunwa, kucinsa za a samar da waɗansu dabaru wanda za a kawo maganin yunwa da ake fama da shi a ƙasashen Afirka. Musamman shi kansa ya faɗa lokacin bayan an zaɓe shi a wannan zama ta 74 cewa ɗaya daga cikin ƙuduri da manufofin da zai sa a gaba shi ne ganin cewa dukkan waɗansu abubuwa da ke maganan yunwa, maganan talauci, maganan rashin zaman lafiya, maganan cewa an samu ingantaccen ilimi a ƙasashen duniya musamman ƙasashe masu tasowa shi ne nan zai fi maida hankali a kai. So muna fata Allah ya bashi iko, ya bashi da mai jagora a kan cewa dukkan wasu kuduri da manufofi masu kyau wanda lokacinsa za a aiwatar da su wanda zai amfana da ƙasashen duniya da kuma musamman ƙasashen Afirka da kuma ƙasar mu Najeriya.
Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
Madalla, bincike na nuni da cewa 'yan Najeriya da suke samun zuwa karatu a ƙasashen da suka ci gaba na duniya suna yin fice a dukkan sassan ilimi, abinda yake ƙara ɗaukar hankalin ƙwararru a fannin ilimin. A cikin hiranmu da Profesa Samuel Zalanga na Jami'ar Bethel ta nan Amurka, ya bayyana yadda matasa a ƙasashe masu tasowa za su iya ci moriyar wannan dama.
Akwai yadda za su iya ci moriyar wannan abin, amma akwai su matakai wanda za a ɗauka. Misali, kamar tsarin ilimin Najeriya yanzu a jami'o'i ya ɗan lalace don mutum ya kwatanta shi da abin da yake faruwa. Amma duk da lalace wanda yi, idan ana so mutanen mu a can su sami irin wannan taimako a nan, to abin da za a yi shi ne ya kamata mutane a nan 'yan Najeriya da suke nan su haɗa kansu su nemi kamar jami'o'i wanda suke bada irin wannan taimako ko kuma kungiyoyi wanda suke bada irin wannan taimako a sa sunayensu a bada bayani ga yadda mutum zai rubuta application da sauransu sai a aika a mutane a can Najeriya ko kuma a bude wani wuri kamar misali a computer a sa wannan bayanin duka so saboda duk wani wanda yake so ko shi wane ne zai iya zuwa kurin yaje ya samu wannan information amma duk da haka ana bukatan kamar wani wanda zai je ya taimaka ma yara wanda kamar sun fito daga karkara ba su da cikakken bayani a kan wannan ya ce musu to in kuna son abu kaza ga abin da za ku yi ga yadda za ka rubuta application din domin nan in kana neman taimako irin wannan akwai yadda za ka rubuta application din yadda duk wani wanda ya karanta zai ce lallai fa wannan fa mutumin ko kuma wannan mutumiyar tana da niyya za ta yi wani abu misali ni lokacin da na samu nawa da na zo randa aka mana buki na soma karatu shi babban sashinmu wanda suka ba mu wannan taimakon kuɗin wajen ko 15 ne ya faɗi a cikin application nawa akwai wani abin da na rubuta akan burina akan abin da ni nake so ni a Africa idan na samu wannan scholarship ko kuma taimakon kuɗin makaranta din so amma ya karanta gaban jama'a abin ya bani mamaki don ni na shiga ina gan kaina dan talaka daga ƙauye kurin nazo amma lokacin da suka karanta sun ga cewa wannan mutumin ba wai kurin yana son ya zo makaranta bane amma yana da niyya yayi wani abu to irin wannan abin ya kamata mu je a hada kan yara matasa a koya musu yadda za su rubuta irin wannan application din saboda in sun rubuta duk inda mutum yake a duniya in ya karanta zai ce kai wannan matashin fa ko kuma wannan matashiyar tana da niyyar yin wani abu da rayuwarta ba wai kurin a je makaranta don a zo ana barazana mutane an je jami'a amma kuma babu wani niyyar taimakon jama'a ba.
Wato yanzu da ake bayyana duniya kusan sai ka ce ta dunkule ta zama ɗaya sabili da hanyar sadarwar nan da ake da ita ta zamani da duk inda kake za ka iya neman bayanai kuma ko kuma ka bada bayanai kai ma ka nemi bayanai ka kuma bada bayanai ana iya ya matasa za su yi amfani da wannan dama wajen cimma wannan buri.
Wannan babban magana ne amma kuma magana da shi ko yana da muhimmanci amma abin da na kula shi ne mafi yawan mutanenmu talakawa suna shan wahala a Najeriya domin abinda lokacin da na zauna a Najeriya abinda nake biya domin in sami zuwa internet abinda ake kira internet kamar je computer in wani abu ko telefon nawa abinda nake biya a Najeriya ya fi abinda nake biya a nan America. Mutanen America suna da kuɗi da yawa amma kuma su suna biyan kaɗan amma a Najeriya mutane suna biyan da yawa so da yawa za ki samu cewa idan mutum ba yana da sukuni sosai ba ba zai iya zuwa je ɓata lokaci kurin yana amfani da wayansa ko kuma da computansa saboda samun bayani kamar wannan ba kuma wata rana da idan ka je Najeriya za ka samu wanda ma akwai computers in ka shiga za ka yi amfani da su yanzu ma sau da yawa wurare da yawa ma ba za ka samu domin sun mutane da yawa sun fi amfani da wayansu ne to amma yana da kuɗi da yawa.
Wato wannan kamar da ka ambata yanzu mutane sun fi amfani da wayoyinsu na salula suna sayan hanyar shiga hanyoyin sadarwa na internet din nan da ake kira data to ba za su iya yin amfani da wayoyinsu na salular nan ba da wannan data da suke saya galibi ana amfani da ita wajen harkokin sada zumunta ko Facebook ko kuma WhatsApp dai da sunansu.
Wannan shi ma abin da kika faɗa kwakwaran magana ne domin mafi yawan mutane suna amfani da shi wannan internet din a wayansu saboda sadarwa ne kuma da sauransu to amma sau da yawa ba za ki samu suna amfani da shi misali kamar da zancen neman wasu abubuwa kamar wannan ba idan wannan abin zai faru ana bukata a sami mutane daga nan kuma daga can wanda za su je su koyar da wannan ɗaliban su nuna musu cewa ga abubuwan da za su iya yi da wannan waya da yake hannunsu domin su ci gaba ba wai kurin su je su zauna suna kallon hoton ko 'yan samari ko 'yan mata ko wani abu don abin da na ga mafi yawa sau da yawa a Najeriya abin da matasan suke yi kenan an je kurin sai ana amfani da shi wayan a duguwa ne amma babu wani kwakwaran abin da ake so a yi da shi to amma idan akwai haɗin kai domin idan mutum zai yi amfani da waya domin ya sami irin bayani wanda kike magana mutumin yana bukata a cikin zuciyarsa yana da kaman niyya na wani abin da zai yi da rayuwarsa. Dan ba kana da wannan niyya ba na abin da zaka yi da rayuwarka, ba abin da zai tura ka har kaje kai irin wannan abubuwan. To ni wannan abin yana da muhimmanci, domin ina so yara matasa a Najeriya su zama suna da niyya za su yi wani abu da rayuwarsu, ba kurin su zauna kurin su yi kwalliya ko su yi wani abu su tsefe kai su sa kaya kaza su sa kaya su tura kaza da sauransu. Ba wai ina cewa kar su yi kwalliya ko kar su yi su tura ba, amma rayuwa ya kamata ka sa a zuciyanka cewa ga wani abin da kake so kai, kuma wannan abin da za ka yi ba wai kurun ma kanka ba, ka yi tunanin me za ka yi ma ko karamar hukumanku ko me za ka yi ko ma jiharku ko me za ka yi ma wani ko wani abu dai kamar hakan nan. To wannan zai taimaka, shi ne zai sa yara har su damu okay bari su je su bincika ko akwai wani abu kaza akwai abu kaza bayani wanda za su yi amfani da shi. Akwai mutane da yawa nan wanda za su taimaka wajen ba da wannan bayani, amma yaya za mu yi mu koya ma yaran mu matasa yanzu akan cewa rayuwa ba wai kurun ka girma ne kurun ka girma ka yi sutura ka yi sa sutura ka yi wani abu kurun ba, a'a menene kake kullawa za ka yi ma ƙasanka, me kake kullawa za ka yi ma karamar hukumar ku ko kuma mutanen da kake tare da su. There's a place in your heart and I know that it is love, this place is brighter than tomorrow.
Farfesa Samuel Zalanga na Jami'ar Bethel a nan Amurka. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Dan Paulin Talen, tsohuwar mataimakiyar gwamnan jihar Plateau. A wata hira da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda, ta bayyana muhimmancin tafiya da mata a harkokin ƙasa kuma domin ci gaban ƙasa musamman a Najeriya. Ga yadda hirarsu ta kasance.
Bari samu cikakken sunanki da mukamin da kika taba rikewa.
Okay. Sunana Dan Paulin Talen daga Plateau. Ni tsohuwar commissioner ne na kiwon lafiya, ni tsohuwar minista ne na kimiyya, ni tsohuwar deputy governor ne a Plateau. Yanzu na chairman na NACA, wato National Agency for the Control of HIV/AIDS.
Da kyau. To yanzu ina zaki ce mata sun fito, ina suke yau kuma ina za su dosa?
To mata, ko an ki ko an so, dole a yadda cewa mata su ne karfin siyasa. Mata kuma sun yi rawan a gari. Mata kuma su ne ƙarfin siyasa, su ne ƙarfin gida. Idan ana son zaman lafiya, mata su ne masu tabbatar gida lafiya. In gida tana lafiya, society za ta zama lafiya, ƙasa gaba ɗaya za ta zama lafiya. Mata kuma sun fi yawa a yawan jama'an Najeriya gaba ɗaya. Idan kuwa ba a yi tafiya da mata ba, to ya zama ƙasan ta zama gajeyu, domin tana tafiya akan kafa daya ta zama gajeye. Nan muna roko mata sun ba da cikakken goyo ba 100% wa shugaban kasa. Zabe na farko an bashi 100%, ya shi rawan ya yi kokari, amma muna roƙon Allah ya taba zuciyar shi ya ƙara, domin a Afrika gaba daya, Najeriya wanda mu ne babban ƙasa, mu ne wanda gaba daya mu ne a ƙasa a fannin tafiyar da mulkin ƙasa tare da mata. Saboda haka zai zama da kunya idan an ce ba a yi da mata mata Nigeria tana 5.9%, kananan kasashe kamar Senegal suna 65, Rwanda tana 67. Duk wannan abun ai da kunya mun fi su a kowa da fanni. Saboda haka muna fata, muna roƙon Allah shugaban kasa yadda ya mana alƙawari cewa wannan next level din nan za a yi da mu, kuma za a yi da mu a yadda ya kamata, wato 35% affirmative action. Ba wai muna neman mu zama daidai da maza ba, ba mu ce muna son ma 40% ba, 35% akalla. In an yi wannan za a ga cigaban kasa wadda ya kamata, domin sauran kasashen nan da ake tafiyar da mata cigaban kasa ya fi. Saboda haka idan muna so Najeriya ta samu cikakken cigaban kasa, a yi tafiya da mata wanda su ne iyayen kasa.
To anti, akwai wasu mata da aka tafi da su kamar mutum uku da suka dan ba da kunya, to me zaki ce a game da waɗannan halayen nasu?
To a ko ina ba idan za a ce an samu mutum da ya cika goma, kuma in dai a ce a cikin dari ɗaya an samu uku da suka kasa, maza nawa ne suka kasa? Maza nawa ne suka kasa? In an ɗauki list ɗin mazajen da suka kasa kasan nan da suka ba kasan nan kunya, ai ba abin faɗa ba ne. Saboda haka ba wai muna goyon bayan mata uku da suka ba mu kunyan ba, ba wai mun goyi bayan su ba, amma muna ce a duba a gani ai an san kowace mace, an san wanda za su yi aiki tsakaninsu da Allah, an san wanda an gwada su ba su ba da kunya ba. Saboda haka irin waɗannan mata suna nan a kowane jiha. Saboda haka ba wai mun rasa matan ba ne, suna nan ko'ina. Muna roƙo Allah ya taɓa zuciyar shugaban ƙasa, ya taɓa zuciyar gwamnoni, ya taɓa zuciyar duk manyan ƙasa, manyanmu na ƙasa masu riƙe da mulki, su tuna cewa matan nan su suka ce suka ba kada kuriya suka ba su. Saboda haka in ai tafiya da su za a samu zaman lafiya, za a samu cigaban ƙasa, domin duk abin da mace take yi ba don kanta ba, don ‘ya’yanta ne, don iyalinta. Iyali kuma shi ne za ta zama society kuma ita ce ƙasa gaba ɗaya. Saboda haka yadda muka ga sauran ƙasashen Afirka sun yi tafiya da mata kuma sun samu cigaban ƙasa, ya kamata wannan ya zama haka. Allah ya taimake mu.
Na gode anti.
To jama'a masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin baƙuwar tamu Ms. Dan Paulin Talen da Madina Dauda da ta yi hirar da ita, da kuma Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Dauda da sharhin jaridan Amurka.
Sharhin jaridan Amurka. A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan makon, za mu fara ne da jaridar San Antonio Express, wanda aka rubuta labari cewa jami'an tsaron kan iyaka sun kama sama da bakin haure 'yan Afirka 150 suna kokarin shiga jihar Texas ta kan iyakar kudancin ƙasa a cikin wannan makon, bisa ga cewar hukumar custom da ke kare iyakokin. Ranar Asabar, jami'an suka kama wani gungun bakin haure 37 daga Afirka ta tsakiya waɗanda suka tsallako suka shiga Amurka. Hukumar ta ce bakin hauren sun hada da ƙananan yara daga Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo. Sai kuma jaridar Washington Post, inda aka rubuta labarin cewa shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Faransa Emmanuel Macron sun jinjina wa zaratan sojojin da suka fafata a fagen daga a nan. Sun kuma jaddada muhimmancin haɗin gwiwa a tsakanin dakarun haɗakar ƙasashen, yayin da suka karrama bikin ciki shekaru 75 da dakarun haɗin gwiwa suka kai farmaki a lokacin yaƙin duniya na biyu, wanda ya kai ga samun nasara akan sojojin Nazi da kuma kawo ƙarshen yaƙin. Shugabannin biyun sun yi jawabi ne a wurin wata makabarta da ake kira Normandy, inda aka birne sojojin Amurka fiye da 9,000.
Makram ya karrama waɗanda suka sadaukar da rayukansu kuma suka yaƙi neman ƴan tamfaransa. Shugabannin sun faɗi cewa farmakin da aka kai a lokacin ya canja makomar ƙasashen Turai da duniya baki ɗaya. Sai kuma jaridar New York Times, inda aka rubuta labarin wata mai shekaru 42 'yar jihar New York wadda aka cire ma tsutsa a ƙwaƙwalwarta. Abin al'ajabi shine ta dade tana fama da ciwon kai da rashin bacci. Bayan ta je asibiti, sai likitoci suka buƙaci yin hoton ƙwaƙwalwarta, inda suka kamar akwai tsiron daji a ciki. Bayan an shiga da ita a ɗakin tiyata domin cire tsiron da ake sa ran daji ne, sai ya zama wani abin al'ajabi, inda aka ga ƙwai ne a cikin ƙwaƙwalwar. Bayan an fitar da shi an buɗe, sai aka ga tsutsa ce a ciki. Daga ƙarshe sai jaridar LA Times, inda aka rubuta labarin mutuwar mai dahita, wata shahararriyar kuku wadda aka yi wa laƙabi da sarauniyar cake ko kuma sarauniyar kayan daɗi, wacce ta fara girke-girke tun a shekarar 1968. Sannan ta wallafa wani littafin girki da ya suna a faɗin Amurka. Maida dai ta rasu ne a jiya Alhamis, suna da shekaru 102 a duniya. Sharhin jaridun Amurka na wannan mako kuka saurara. Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaida Daula, sai kuma rayo da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau zan yi magana ne a game da al'ummar kasar Ghana, wanda na ga musulmai da kiristoci sun yi hidimar karamar sallah tare. Lallai wannan hidima da aka yi na karamar sallah tsakanin musulmai da kiristoci, wannan ya gwada akwai haɗin kai a kasar Ghana. Kuma wannan hidima da suka yi ta ba mu sha'awa ƙwarai da gaske, ya gwada mana al'ummar kasar Ghana da musulmai da kiristoci suna zaman lafiya. Muna fata kowane kasashen Afirka su yi koyi da al'ummar kasar Ghana da suka yi hidiman sallah tare tsakanin musulmai da kiristoci. Muna fata Allah ya ƙara mana lafiya da kuma zama lafiya a kasashen Afirka.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sashen Hausa na BOA, mai magana Garba Ibrahim Jabar Makaho Azare. Ina kira ga gwamnatin Kano da ta duba girman Allah, ta duba girman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da katta jawo rigima a jihar Kano, domin jawo rigima a jihar Kano tamkar jawo rigima ne a Najeriya gaba ɗaya. Wannan ba dalili ba ne. Ina kira ga gwamnatin Kano don duje duk wani abin da zai jawo rigima dan Allah, dan Annabi ya hakura da shi, domin shi mutum ne mai ladabi da baya mai dawo, kuma muna respectin sa. Duk abin da zai jawo matsala kuma ya sani shi fa mai tafiya ne, bai kamata a ce ya yi barbaya da kura ba. Wannan bawan Allah sarkin Kano, waliyin Allah, mutum ne wanda mun yarda da shi, mutum ne wanda kowa ya yarda da administrative na tun yana CBN gwamna, mutum ne mai gaskiya da riƙon amana, kuma tsatsan sarki su ne su waliyin Allah. Mu fa ba ma jin daɗin abin da ake masa. Mu 'yan Najeriya ba ma jin daɗi, ko ba burfiya ba ne, ko ba ma jin daɗi. Don haka ina kira ga shugaban Muhammadu Buhari ya sa baki a wannan abu. Da fatan Allah ya kawo ƙarshen wannan rigima.
Kafin mu ƙarƙare ga taƙaitattun labarai.
Jiya Alhamis, shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da na Faransa Emmanuel Macron sun halarci wani bikin karramawa a wata makabartar sojojin Amurka a yankin Normandy domin cika shekaru 75 da kawo ƙarshen yakin duniya na biyu da ake kira D-Day.
To masu saurare, nan muka kammala shirye-shirye mu na safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da duniya Amurka na Mahmud Lalo. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen mu har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com, ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara da bayyana ra'ayoyi a shafinanmu na Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Daula Salim ta karanto labarai, da kuma Salama Abo da ya daidaita sautin shirin da bada umarni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.